Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol FM ana kuma sauraron mu a VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu ce da kuma Mahmud Lalo daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na ƙarshen mako yau Asabar 17 ga watan Disamba. Ranar da hukumance Jamhuriyar Niger ta fara bukukuwan cika shekaru 58 da samun yancin kai. Kafin ku ji ƙarin bayani ga kanin labarai.
Wani hari ya halaka mutane 13 a ƙasar Turkiyya. Wata sabuwar matsaya da aka ci mai asabar ta sake bada damar ci gaba da kwashe fararen hula a birnin Aleppo. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya sake nanata alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zabansa. Za ku ji wani alkawari ne.
Kanin labaran kenan. Rahotanni da ke fitowa daga hukumar Custom ta Najeriya na nuni da cewa hukumar na shirin riba kudin fito kan manyan motoci, matakin da masu nazarin tattalin arziki suke cewa raguwar dabara ce.
Idan aka ce an yi haka to gaskiya fi sabilillahi gwamnati tana nufin za ta gurgunta harkar mota gaba daya a Najeriya.
A Jamhuriyar Niger ma ana kushewa shirin ƙara kuɗin fiton da gwamnatin ƙasar ta yi da kashi 47 cikin 100 bisa dalilan cewa
duka wannan abu da za a yi kan talaka ne zai karewa, saboda dama duk ƙarin da ka ji an yi ma awu bangaren kasuwanci bai taba shahowa ƴan kasuwa ba ko kuma gwamnati, dama da talaka ne zai kariya.
Muna kuma da rahoto kan bukin cika shekaru 58 na samun yancin kai a Jamhuriyar Niger, sai kuma amsoshin tambayoyinku, inda a yau za ku ji tarihin alaƙar daular Usmaniya da masarautar Bauchi. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a, assalamu alaikum. Wata mota shaƙe da ababen fashewa ta tarwatse a kusa da wata mota ƙirar bus a Turkiyya, inda ta halaka sojoji 13 kana ta raunata wasu 55. Mafi yawansu kuma sojoji ne, kuma rahotanni sun ce 6 daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Wannan hari ya auku ne a birnin Kayseri, inda aka farma motar ta bus wacce ke ɗauke da sojoji da suka tashi daga wurin aiki. Hukumomi sun ce motar da aka cika da bom ta tarwatse ne yayin da ta kusanci motar ƙirar bus. Izuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari, amma mataimakin Prime Minister Turkiyya Vesi Leynak ya ce harin da ya yi kama da wanda aka kai a makon jiya, wanda wani rashin mayakan Kurdawa na PKK ya ɗauki alhakin kaiwa. A makon da ya gabata, wasu tagwayen hare-hare a kofar wani filin wasan ƙwallon ƙafa sun halaka mutum 44, sannan wasu fiye da 100 suka jikkata. Wata sabuwar matsaya da aka cimma a yau Asabar ta sake ba da damar ci gaba da aikin kwashe fararen hula daga gabashin birnin Aleppo da yaƙi ya daidaita. A jiya Juma'a aka dakatar da aikin kwashe fararen hula da suka makale a birnin na Aleppo, saboda buƙatar da dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Siriya suka gabatar na neman a kwashe mutanen da suke ƙauyukan Fu'a da Kafariya. Hukumomi sun ce a yau Asabar za a haɗa ƙauyukan biyu wajen kammala aikin kwashe fararen hular. Gwamnatin Siriya ita ma ta janye aikin kwashe fararen hular a jiya Juma'a bayan wata fashewa da harbin bindiga da aka samu a birnin na Aleppo. Dukkan ɓangarorin biyu da suka haɗa da gwamnatin Siriya da na 'yan tawayen sun zargi juna da take yarjejeniyar, ita gwamnatin ta Siriya ta zargi 'yan tawayen ne da yin amfani da aikin kwashe fararen hular wajen fasa ƙorin manyan makamai, yayin da su kuma 'yan tawayen ke cewa gwamnati ta dakatar da aikin ne saboda tilasta musu sakin fararen hular da suke riƙe da su a ƙauyukan biyu. A jiya Juma'a, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce suna tattaunawa da Turkiyya wajen ganin an samar da sabuwar hanyar shirin tsagaita wuta. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya sake nanata alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zabansa na cewa zai yi maganin kungiyar IS, sai dai bai fayyace irin tsarin da zai bi ba wajen ganin ya aiwatar da hakan. Trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ya je jihar Florida a rangadin da yake yi na nuna godiya a jiya Juma'a.
I'm here today for one main reason to say thank you to the incredible.
Yace nazo nan ne domin abu guda, na nuna godiya ta gare ku ku mutanen Florida. Trump ya kuma cicciki tsarin harkokin wajen Amurka, inda yace kasar ta jima tana katsalandin akan abin da babu ruwanta a wasu kasashen waje da ba a ma taba jin sunayen su ba, lamarin da ya kwatanta a matsayin rashin hankali. An da yi wannan gangami ne a birnin Orlando da ke jihar ta Florida, wacce ke kasancewa mai matukar muhimmanci ga kowane dan takara a zaben Amurka. Yayin kuma da aka tunkari watan gobe da za a rantsar da Trump, zababban shugaban ya yi kira ga magoya bayansa da su kasance masu nutsuwa a lokacin bikin rantsar da shi, inda ya ƙara jaddada musu cewa kada su nuna irin halin rashin haƙuri da suka rika nunawa a lokacin yakin neman zaben da aka yi. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe wasu ma'aikatan gwamnati shida, ciki har da mata biyar a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Harin wanda aka kai shi da safiyar yau Asabar ya faru ne a lokacin da maharan suka buɗe wuta akan motar sufuri da ke ɗauke da ma'aikatan filin tashin jiragen Kandahar. Harin har ila yau ya halaka matukin motar, wanda namiji ne, kuma zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari, wanda shine na baya-bayan nan da aka kai akan mata a Afghanistan. Wani kakakin kungiyar Taliban ya musanta hannun kungiyar a wannan hari. Rundunar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNAMA da ke aiki a ƙasar ta Afghanistan ta yi Allah ware da harin da aka kai a yau Asabar. A 'yan kwanakin nan dai masu kai hare-hare a ƙasar ta Afghanistan sun ƙara zafafa hare-harensu, musamman ma akan jami'an tsaro, inda a baya-bayan nan suka faɗaɗa hare-haren nasu zuwa wasu lardunan ƙasar, musamman ma a kudanci. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya fito ƙarar ya faɗa wa takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin da ya dakatar da kutsen da Rashan ke yi a kan Amurka, ko kuma Rashan za ta ɗanɗana kuɗarta. Shugaba Obama dai bai wata-wata ba wajen bayyana wanda ya ba da umarnin a yi kutse a sakonnin jam'iyyar Democrat da ke aikiwa wato a lokacin yaƙin neman zaɓe wanda ya yi zafi tsakanin Hillary Clinton da Donald Trump.
I felt that the most effective way to ensure that didn't happen.
Ya ce ganin ne cewa hanya mafi dacewa wajen ganin hakan bai sake faruwa ba shi ne na yi mai magana kai tsaye, da kuma faɗa mai cewa ya daina idan ba haka ba ya kiyaye abin da zai biyo baya. Shugaban ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake taron manema labaransa na ƙarshe a wannan shekara, sai dai bai fayyace ko waɗanne irin matakai Amurka za ta ɗauka ba idan Rasha ta sake yi mata kutse. Obama har ila ya ɗora lakin halin da Siriya ke ciki a yau akan Rasha, yana mai cewa wahalar yunwa da yaƙin da birnin Aleppo ke fama da shi gwamnatin Bashar al-Assad da Rasha ne suka janyo. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.9 da kuma zurfin kilomita 73 ta afkawa ƙasar Papua New Guinea da ke kan tsibiri a yau Asabar. Hukumar da ke sa ido kan aukuwar wato bala'in tsunami ta fitar da gargaɗi ga yankunan da ke kusa da Pacific da bala'in ya shafa. Sai dai hukumar ta ce babu barazana ga yankin Hawaii da sauran yankunan da ke kusa da wurin. Zuwa yanzu dai babu bayanai kan irin illar da girgizar ƙasar ta yi, sai dai ƙwararru sun ce tana da matuƙar haɗari, lura da cewa girgizar ƙasar ta auku ne a ƙarƙashin ƙasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin buɗe taskar hotonnin namu daga Najeriya, inda rahotanni da ke fitowa daga hukumar kwastam ta ƙasar ke nuni da cewa nan gaba kaɗan shugabannin hukumar za su yi ƙarin kuɗin harajin fito kan motoci da ake shigowa daga ƙasashen ƙetare na ƙawa da aka fi sani da jeep da kashi 100%. Sai dai masanan tattalin arziki sun ce aiwatar da wannan matakin zai ƙara matsi ne ga 'yan ƙasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana daga birnin Kano.
Hakan dai na zuwa ne ƙasa da makonni biyu da hukumomin na Najeriya suka sanya dokar da ta haramta wa 'yan kasuwar ƙasar shiga da motoci ta kan iyakokin ƙasar, in banda ta tashoshin jiragen ruwa. Tunda dai 'yan kasuwar da ke hada-hadar motoci suka fara bayyana damuwa game da wannan yunkuri na gwamnati. Alhaji Nura Zelani Ibrahim Daneji na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da ke shigo da motoci Najeriya daga ƙasashen Turai da sauran nahiyoyin duniya.
Kungiyar 'yan mota ta Kano gaba ɗaya ta yi taro jiya da yamma dalilin wannan sanarwa da ake tunanin za ta fito ranar Monday. Idan aka ce an yi haka, to gaskiya fi sabilin lai gwamnati tana nufin za ta gurgunta harkar mota gaba ɗaya a Najeriya, wanda da gwamnati za ta duba ta sauƙaƙa dutun za a fi shigo da su ta hanyar da gwamnatin ita kanta za ta samu kuɗi. Dan za a koma kowa ya concentrating akan hanyar da take ba ta daidai ba, ma'ana su moga. abinda ake sayan gob a baya zaka sayi ta 250 a kwatano, ko kuma ma in bidin kai ba za ta kai haka ba, ka zo ka biya kudin aikin kwatano wanda bai fi 100,000 ba, ka biya maje duty zaka yi bai fi 100,000 ba ko 90,000, yanzu an ce sai ka biya mata 300,000. Kaga koma baya kenan, saboda haka ni da kaina ba zan biya kudin dutin mota gob wannan da ake tasi da ita talaka yake hawa, ba zan biya naira 200,000 ko 230,000 shigo da ita ba, me zan samu? Kai yanzu an ce ka sayi ta 800,000 ko 900,000 ko miliyan 1 ba za ka siya ba, babu wata mota da za a kara wata ba ta karu ba.
Shi ma dai Aminu Mame Adam wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a nan Kano na cewa
wannan abu shine kamar gyara ne irin na ganga a Uzunawa. Gwamnati tana maganar tattalin arziki ya durƙushe kaza kaza da sauransu. Idan aka ƙara wannan kuɗin duty din suka yi tsada, ba kowa ne zai iya zuwa ainihin isiyo wannan motocin ba. Ita fa wannan gwamnati talakawa ne suka dora ta. Yanda talakawa suka zo, wasu suka rasa rayukan, wasu suka jikkata dan gwamnatin ta kafu. Kiyasi da aka yi, akalla muna da mutum misali matasa sama da kimanin miliyan 20 kofi ma wanda ba su da aikin yi, wanda suka shiga jami'a kenan da abin nan kwalejoji, to ba aikin yi. Kuma wannan mutanen in aka zo aka matsa wannan abin, me ake so jama'a su yi? Ya kamata duk abu in gwamnati za ta yi, to sai ta duba me zai haifar.
Ko wannan sakamako wannan yunkuri na gwamnati na ƙarin haraji akan motocin zai samar? Malam Lawan Habib wani masanin tattalin arziki ne da ke aikin malinta a kwalejin fasaha ta Kano.
Ƙarin haraji a lokacin da kasa yake yin kasa, to yana sa gwamnati ta samu kuɗi, amma kuma yana rage tsaron ta mutane. Duk sanda kuɗin fito ya ƙaru, to farashin abinci da sauran abubuwan da ake shigowa da su na ƙaruwa, musamman kace da tirodi da bus na ɗebo na ɗebo jama'a da taxi. Idan ka ƙara musu kayan kuɗi, kuɗin wato zirga-zirga na jama'a zai ƙaru. Idan ya ƙaru, kuɗin sana'antar da kaya da kasuwanci zai ƙaru, saboda abin da ake kira transport cost. Idan wannan ya ƙaru, hauhawar farashi zai ƙaru, kuma zai daɗa taɓa tattalin arzikin da mutane suke da shi a hannunsa. Yau abin da ya kamata gwamnati kar ta zama da ta ɗauki abin da ta fi damuwa da shi, ta samu kuɗi a hannunta, sai ta dinga la'akari da samun kuɗinta da kuma yadda samun kuɗin nata ba zai zama bai da na ƙasan ƙasa ba.
Yanzu dai kimanin shekara guda kenan mahukuntan na Najeriya suka haramtawa 'yan kasuwa siyo shinkafa daga kasashen ƙetare domin shigar da ita cikin iyakokin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
In talaka ka bar kuka a kuri'ar kayancinka, in ka rike makaminka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka a kuri'ar kayancinka.
To madalla ta gafarce mu domin rashin kyan layi a wani bangaren wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar ma 'yan kasuwa sun fara korafi kan ƙarin kuɗin fito da kashi 47 cikin 100 da gwamnati ke shirin aiwatarwa. Wakilin Haruna Mamman Bako na ɗauke da cigaban rahoton.
Daga da yanzu za a soma biyan kashi 47 na darajar kuɗaɗen kayayyakin da 'yan kasuwar ke sayowa ne a matsayin kuɗaɗen hito, abinda ke sawar kaya da dama da 'yan kasuwar ke sayowa daga waje kuɗaɗen hiton su na custom code 1 za su ƙara ƙaruwa. Sai dai a cewar shugaban reshen ƙungiyar 'yan kasuwa na garin birnin Kwanni Alhaji Sani Mai Kaset, wannan matakan da gwamnatin kasar ya ɗauka sam ba su shahi 'yan kasuwar ba.
Bai shawo 'yan kasuwa su aje hankalin su. Wannan abu na wanda daman kuɗi na gwamnati ne, cikin kuɗin shi ne zai ɗiba shi abin. A wankana can na ya ga wanda zai yi shi ɗibi abin ne, wanda zashi kuma yayi abin. Tunda daman kasancin awo ba gaggane shi an kai mutane da ba su gane wa da awo shike ba, sai su duwan sai gwamnati. Yanzu kai ɗan kasuwa kai aka son hakkai ka gane wa da awo shike, ga wanda ya kama, ga abin da ka bai, ga abin da ka zuba, kuma dan nan da an auna ma kayanka cikin computer ka gani gashi bis computer ya zo wanda ayi mai ya san haka an kauna ma abin ka da komi. To yanzu gwamnati ta san an auna ma abu kaza rana kaza an samu kaza cikin sati kaza watan ga an samu kaza cikin garin Kwanni.
Sai dai yan kasuwar da muka tattauna da su suna cike da fargaba dangance da wannan matakan da gwamnatin kasar za ta so mu aiwatar da su, kuma ba su ji dadin wannan lamarin ko sun makala zarratin ba, domin dai duk ayi ta ƙarin abin zai kwada ne akan talakawa kuma ya ƙara kashe kasuwa. Musoma da Malam Habibu Mai Gujiya.
Wannan labari da ya zo mana gaskiya ba mu ji dadin shi ba, saboda duka wannan abu da za a yi kan talaka ne zai karewa saboda dama duk karin da ka ji an yi ma awu bangaren kasuwanci bai taba shahowa yan kasuwa ba ko kuma gwamnati dama ga talaka ne zai karewa kenan abin da muke fata gwamnati ya sake duba wannan abin gaskiya ana cin hurga ba tunda ka san shekarar bana dai kowa san ta dai ba dadi gare ta ba to kuma yanzu a ce an hiddo da wannan doka kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una
tsari wanga gaskiya in dai haka nan na yake a diba shi kuma sannan ba kasan mata dai take fama da wannan yanayi ba duk kasashe ba nannan ma makwautan mu ba har wadanda an nesa muna jin labarin wannan laruran da take dai indan diba ana kan gaskiya a diba ya kamata duk abin da za a ci a kaso miliyan guda in gwamnati zargai ta diba shi a tsaida shi abin nan kashe wuce jikan nan 200 ko 150
Muhammadu Sani to shi wannan tsari da gwamnati yayin na awo gaskiya ba yaba dan ba mu ji dadi ba dan duk an ga cewa ka awo shi ya tsada to ko ka tsada ka kuma cikin kisa shi ne saboda kayan sun kara kuɗi talaka bai jin dadin sai shi saboda mi saboda kai dan kasuwa dama na talaka ka aiki da su masu cinika gare ka kaso tsada ba su kosa nan sai ka kenan mu dan kasuwa an kan kashe mu ji dadi haka ba
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Tuwa gaida na birnin Kwanni yau ne kuma hukumance jamhuriyar Niger ke fara bukukuwan cika shekaru 58 da samun yancin kai ga dandanan rahoton wakilinmu Yusuf Abdullahi
wannan sallah tana hada kayan kasa ayan uwanmu na kasashen waje sun taho sun kawo mun nasu gudunmuwa sun zo taimakon da su mu taimakon murna su taye murna wannan abin yana da kyau gashi dai yau an taru kuma babu wanda ya ji ciwo babu wanda aka ji ma babu wanda aka dauki akai wani waje da shi wato alhali huska agades ta zaman lahiya ta komo huska agades ta wato jaha mai tourism development na yawon ido yawon bude ido ya komo sai mu ce ga zaman lahiya kuma kun ga jiragen da suka zo daga turai wal shartar da suka zo iri-iri kan alhamdulillah sai mu yi ma Allah godiya roƙi Allah ya ba mu rai da lahiya kuma ya ba mu ƴancin ƙara haɗawan ga danƙon zumunci kuma da tsaron ƙasarmu kuma a zauna lahiya kuma a gadas ta bunƙasa arziki a gadas ta bunƙasa kuma burin nan na shugaban ƙasa ya tabbata Allah ya ba ta ya a cikin ƙasa ko ina
To sai ku kasance tare da mu a shirin namu na ƙarshe a yammacin yau domin jin cikakken wannan rahoto. Idan kuma yanzu ne mai sauraro ya lalubo wannan tasha ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 10:17 na safe. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na daya na amsar tambayar Alhaji Khalifa Kabiru Gusau kan tarihin alakar daular Usmaniya da masarautar Bauchi da kuma kashi na hudu na amsar tambayar masu sauraron mu da dama kan tarihin sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. Bari mu fara da kashi na daya na ansar Alhaji Kabiru Khalifa Gusau mai son sanin tarihin alakar daular Usmaniya da masarautar Bauchi. Idan mai tambayar na saurari ga ansar da wakilinmu na Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya samo maka daga wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban adana kayan tarihi na masarautar Bauchi Alhaji Ado Danrimi wanda ya ce
kan masarautar Bauchi da daular Usmaniya yana da fadi kuma yana da yawa amma a takaicen takaitawa shine sai dai mu dubi ga irin tsakanin Malam Yakubu da Shehu Usman Dan Fodio a idan ka duba a tarihi Malam Yakubu almajirin Shehu Usman ne wajen shekara kusan 21 yana almajiranci a wajen sa kuma shi wato resident student ne na Shehu Dan Fodio wato dalibi ne wanda ke zauna a cikin gidan Shehu Usman don akwai hadinci da ke masa na tamkar da da uba wanda hakan ya jawo soyayya mai karfi tsakanin Shehu Usmanu da Malam Yakubu har yake cewa Malam Yakubu dansa ya na zuci Bello kuma dansa ya na jini wannan magana ya fada wa Malam Yakubu da shi da Muhammadu Namoda wato sarkin kauran Namoda hakan ya gwada cewa akwai soyayya mai karfi tsakanin Malam Yakubu da Shehu Usman Dan Fodio kuma har ila yau irin abubuwa da Shehu Usmanu yau Malam Yakubu kaman abinda uba ne yake wada, saboda a can yana Sokoto ina wajen Shehu Usman dan Fodiyo a can ya balaga har ya kai matakin aure, don haka galibi ya'yan Shehu a lokacin su riga da sun yi aure. To sai ya dauko jikansa yace, Malam Yakubu da ina da ɗaya da na baka, amma tunda ban da shi jika na ma daidai take da yana. Sai dauko yaya yar Hannatu yar Muhammadu Namoda, akwai yarsa Hannatu ita kuma tana auren Muhammadu Namoda, ta fara girma sai dauko sai ba Malam Yakubu sai hada su aure. Wannan shine auren da Malam Yakubu ya na farko wanda Shehu Usman dan Fodiyo masu tun yana Sokoto a wajen sa.
To shi kaman mahaifin Yakubun Bauchi shine mika shiga Sheikh Usman dan Fodiyo a matsayin almajiri ko yaje koyi karatun addini a wajen sa?
Shi mahaifin Malam Yakubu ana ce da shi Sa'idu, amma an fi kiransa da Dadi saboda mutum ne wanda ya shahara wajen kasuwanci da kuma ilimi. Akwai wani aminin sa malami ne Plata Barno ne yana zaune a Jitar, ana da shi da shi Malam Isyaku, sannan amana da zumunci ya kullu tsakanin Malam Isyaku da Malam shi Sa'idu Dadi uban Yakubu, don har uwan Malam Isyaku din mai suna Malam Adama ya auri kanwan Dadi din mahaifin Yakubu, ya taifa masa ƴaƴa wanda suka zama manya-manyan mutane a Bauchi kamar irin su Hammadi, su Hammanyaro, su Ibrahim, su Adamu Zaki. To shi ko Malam Yakubu yana aure, ya auri ƴar Malam Isyaku din ma na Jitar. To Malam Isyaku din shine wanda wani lokaci ya zo wajen Dadi a Turu sai ya ce masa, kaga wannan da duka cin yana babu wanda nafi kaunan sa kamar Malam Yakubu, saboda haka na baka shi ka tafi da shi garinka ka je ka zauna ku yi karatu, yayi karatu a wajenka. To da yazo Jitar sai ya zama to yana karatu na littattafai a wajen Malam Isyaku, sannan yana karatu na Qur'ani a wajen Malam Adama. Lokacin bayanin Shehu Usman dan Fodiyo shine sai shi Sa'idu ya je gaya a sai Malam Isyaku ya je gaya wa Dadi cewa to Shehu Usman dan Fodiyo ya bayyana saboda haka na so ya tafi, sai ce to shi na so da Allah su fita da Malam Yakubu. To kaji yanda aka yi Malam Yakubu ya tafi wajen Shehu Usman dan Fodiyo kenan. Kuma a lokacin da suka tafi shi Malam Yakubu bai fara karatu ma a gurin Shehu Usman dan Fodiyo da zuwansu ba, shi yana gida ne. Idan shi Malam Isyaku din ya je karatu a gurin Shehu Usman dan Fodiyo yakan dawo ya masa bita a gida. To bayan dan wasu shekaru hakan nan sai ya ce wa Shehu Usman so zai ce to amma ka bar mini Yakubu a wajena ya zo har karatu a gurina. Da aka zo Yakubu ya fara karatu a gurin Shehu Usman dan Fodiyo sai ya ji babu wani almajirin Shehu dan Fodiyo da ya wuce shi a karatu, irin abubuwan da yake koyawa Malam Isyaku kusan duk Malam Yakubu ya haddace wannan abubuwa kuma ya yi bitan su ya iya. Yadda aka yi kenan ya fara karatu a gurin Shehu Usman dan Fodiyo.
To yayi kaman shekara nawa yana karatu a wajen shi Shehu Usman dan Fodiyo kafin ma dai a zo ga irin yaƙe-yaƙe da yayi a wannan daular Usmaniya?
To yayi karatu yana da shekara, ya karatu a gurin sa ya zauna shekara 21 a wurin Shehu Usman dan Fodiyo, saboda ya bar wajen mahaifinsa yana da shekara 7, sannan ya zo Jitar yana da shekara 7 ya zo ya fara karatu a gurin Malam Isyaku, sannan ya yi shekara 7 a Jitar, sannan ya suka tafi wajen Shehu Usman dan Fodiyo a Dagal, kaga ya tafi da shekara 14 kenan, sannan ya yi shekara 21 a wajensa. To idan ka hada kaga yana da shekara 32 kenan a wurin Shehu Usman dan Fodiyo a duniya lokacin da ya bar wajen Shehu Usman dan Fodiyo ya dawo gida.
To muna sane da cewar Shehu Usman ko kuma dai Yakubun Bauchi mutum ne jarumi wanda yake yayi yaƙe-yaƙe wanda yake a wannan daular Usmaniya ma kenan. Yaya za ka mana bayani akan wasu irin yaƙe-yaƙe ne shi Yakubun Bauchi a daular Usmaniya?
To tun farkon fara yaƙi kaman wanda aka fara a wuraren Sokoto yana nan aka fara wannan yaƙe-yaƙe, sai daga baya Shehu Usmanu ya ce almajiransa dukansu kowa ya koma gida saboda harharen da gobira suke kawo masa da shi da ɗalibansa. To a wannan lokaci ya fara maganan baya da tutan jihadi, lokacin ya yi hijira daga Dagale kuma Gudu sai ya fara ba tutan jihadi. To a wannan lokaci ya ba Malam Yakubu tutan jihadi, ya ce masa ya zo ya aiwatar da jihadi a yankin ƙasar Bauchi. Kuma Malam Shehu Usman dan Fodiyo ya zaɓa wa Malam Yakubu wurin da zai zauna bisa irin tsari irin na sufanci irin na Shehu Usman dan Fodiyo. To a wannan lokaci kafin a zo gari ta ginu sosai, Malam Yakubu ya zauna a Gunye shekara 2 ya koma Enkele shekara 6, sannan ya zo ka Bauchi a 1809 zuwa 12. To a wannan lokaci ya fara yage.
To sai kuma kashi na 4 na ansar wasu masu sauraron mu da daman gaske da ke son sanin tarihin Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya NITDA. Idan masu tambayar na saurare, ga ci gaban ansar ku da wakilinmu na Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya samo daga dakta.
To idan muka dawo Najeriya, sauran malamai yaya dangantakanka da su?
To alhamdulillah, dangantakata da su tana da kyau, kuma na gode wa Allah waɗanda suka riga mu fara da'awa da karantar da addini, ko da a yanzu Allah ya jarabe mu da ana jin sunan mu fiye da nasu, mun dauka yayin mu ne kuma iyayen mu ne. Na ɗaya, na biyu ba mu ɗauka cewa aikin da suke da namu daban-daban bane, aiki ne suke yi musu yawa ko girma ya kama su, a matsayin mu na ƴaƴansu ko kannansu muka zo muke yi. Kuma mu ma yanzu a cikin masu da'awa ai muna da kanne da yawa. Yanzu masu da'awar ƴan shekara 30 da ƴan kai waɗanda ba su cika 40 ba suna da yawa. So duka waɗannan ai ni ma kanne na ne. Duk wanda yake daga 40 yayi ko 41 yayi kasa, ni ma zan ce kanne na ne yake da'awa. So bil haƙiƙa ba abin da ke tsakanin mu da su, shine zamu ba su girman su na iyayen mu malamai a lokacin da suka fara karantar da addini da sunna, shine kaya ta soke su. Sun daure sun karantar, a yanzu muka taso muke taimaka musu akai. Kuma mu ma a yanzu waɗanda suke 37 da 8 da 9 40, to mu ma kannan mu ne suka taso suke taimaka mana. Shi aikin addini ba ma filin cewa wai wani aiki ne namu na daban ne, a aiki ne da daman ake tun ba a haife mu ba, tun ba a haifi iyayen mu ba. Su Shehu Usman dan Hodu Allah ji gan suka yi, wasu suka dora, shine ake ci gaba da yi. Kuma mu ma mu yi abin da zamu iya mu koma zuwa ga Allah in duniya tana nan wasu su dora akai. To da haka dangantaka muna daukar su da girma, koda mutum muna da sabanin fahimta da shi, in dai musulmi ne, koda ku ba akida dai ake bai da aka masa da sa, zamu je mu masa ta'aziyya. Saboda haka muka fahimci magabatan mu suke aikata irin Imam Ahmad rahimahullah ya je gidan Al-Ma'mun ya masa yayi ta'aziyya. To wannan shi yasa zamu kyautata mu'amala, in suka yi hatsari zamu musu jaji, abun farin ciki zamu tuya su murna. Idan waɗanda suka girme mu ne suke gaba da mu, suka riga mu fara ko taro muka je na malamai, muna ba su matsayin su. To ne tace ita alakar da take tsakani na da su insha Allah ta'ala, kuma ban san wani abu wanda ba wannan ba.
To in ka duba a yanzu zaka ga yara ƙanana masu ƙarancin shekaru, za ka gansu hafizai ne, suna da karatu mahaddatan Alkur'ani ne. Shin me zaka ce?
To ana ci gaba haka ne, ko da nan masallacin dab da Ramadan a wannan makarantar tawa da kake nan, mun samu akalla dalibai 21 sun haddace Qur'ani, maza da mata, maza 11 mata 10, bara ma dab da Ramadan 24 sun haddace. To duk shekara muna da kusan adadi mai kama da wannan. Alhamdulillah, mun gode Allah akan wannan. Akwai abu na alheri a ciki, akwai kuma abu na jarrabawa. Abu na alheri a ciki shine Qur'ani, annabi ya ce mu karanta zai cece mu gobe kiyama. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi. Amma duk da wannan akwai abu kuma da za a kafa kafa, shine cewa wannan iya daga cikin alaman tashin kiyama.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa. Yanzu a madadin Dr. Isa Ibrahim Fantami da wakilin tarihin Bauchi Alhaji Ado Danrimi, da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To madalla kada a manta, Ibrahim zai sake shigowa shirinmu na dare da jawabai daga dattawa. Kafin mu kai ga wannan, ga Mahmud da tishin muhimman kanin labarai.
Wata mota shaƙe da ababen fashewa ta tarwatse a kusa da wata mota ƙirar bus a Turkiya, inda ta halaka sojoji 13 kana ta raunata wasu 55. Mafi yawansu kuma sojoji ne, kuma rahotanni sun ce 6 daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Wannan har ya auku ne a birnin Kayseri, inda aka farma motar ta bus wacce ke ɗauke da sojoji da suka tashi daga wurin aiki. Hukumomi sun ce motar da aka cika da bam ɗin ta tarwatse ne yayin da ta kusanci motar bus ɗin. Wata sabuwar matsaya da aka cimma a yau Asabar ta sake ba da damar ci gaba da aikin kwashe fararen hula daga gabashin birnin Aleppo da yaƙi ya daidaita. A jiya Juma'a aka dakatar da aikin kwashe fararen hula da suka makale a birnin na Aleppo, saboda buƙatar da dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Siriya suka gabatar na neman a kwashe mutanen da ke ƙauyukan Fua da Kafariya. Hukumomi sun ce a yau Asabar za a haɗa ƙauyukan biyu wajen kammala aikin kwashe fararen hular. Gwamnatin Siriya ita ma ta janye aikin kwashe fararen hular a jiya Juma'a bayan wata fashewa da harbin bindiga da aka samu a birnin Aleppo.
To a gaskiya da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. kafin mu sallama barin ƙara mika godiya ta musamman ga ambassador Sam Jimba da Dr. Musa Dankewu da kuma Umar Sa'idu Dangwada da tawagarsa da sauran abokan arziki domin karamci da suka nuna mana yayin da suwar mahaifinmu Reverend Iliya Gata wata guda da yake alaba da lada a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.